Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 25/11 ga watan Maris shekaran 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya Nomad da Lalo da Dalol sai kuma Niya a birnin kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraren mu ne ta Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da dare. Baba Yakubu Makere ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar an kafa dokar hana fita a Jalingo babban birnin jihar Taraba daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe. To yayin da ake zaman dakon sakamakon zabe a jihar Kano kuma za ku ji hiran wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali da kakaki ƴan sandan jihar Kano akan matakin da rundunar 'yan sandan ta dauka na tsame mataimakin gwamna da aka kama shi tare da kwamishinan kula da kananan hukumomi na jihar akan zargi da ake musu na kaifar maki a harkan zabe. A yau kuma za mu ba ku dama ne ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda kuka ga an gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a inda kuke. Lambar mu ita ce 2022055655. Sai a ƙara alamar ƙari kafin a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Yau Litinin fada shugaban kasar Algeria ta ce da dan shugaba Abdulaziz Bouteflika ba zai sake tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na biyar ba, duk wadda takardun da ya miƙa na neman yin hakan a makon da ya gabata. Haka kuma fada shugaban kasar ta sanar da cewa zaben da aka shirya yi ranar 18 ga watan Afrilu shi ma an soke shi. Bouteflika mai shekaru 82 ya koma ƙasa Algeria ranar Lahadi bayan da ya shafi makonni biyu a Geneva. Yana samun abin da ofishinsa ya kira duba lafiyarsa, amma yawancin mutane na ta jita-jita cewa shugaban da aka daɗe ba a ganshi ba a bainar jama'a tun lokacin da ya samu bugun zuciya a shekarar 2013. Shugaban da ya koma ƙasar ne cikin mako na uku da ake gudanar da zanga-zangar rashin amince masa da ya sake tsayawa takara a karo na biyar. A nan Amurka kuma fadar shugaban fadar White House ta ce ta bayyana kasafin kuɗinta na shekarar 2020 da ya kunshi dala triliyan 4.7 kasafin da ke kunshi da bukatar shugaba Donald Trump ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da kuɗinta ya kai dala biliyan 8.6 domin daƙile kurarar bakin haure da ke shiga Amurka ta ɓarauniyar hanya. Bukatar da Trump ya yi ta neman kuɗin gina bangon za ta haifar da wani sabon fada ga 'yan majalisu a cikin makonni masu zuwa a cikin shekaru ukun da gwamnatin Trump yi take mulki. 'Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke adawa da shirin sun sha alwashin hawa kujerar naƙi kan kuɗin. Kasafin kuɗin da Trump ya miƙa ya yi kira da a ƙara kuɗin da ake baiwa ma'aikatar Pentagon da kashi 5% a kuma yanke wani kashi 5% daga kuɗaɗen da Pentagon ke kashewa da ba su shafi ayyukan soja ba, yayin da za a ƙara sauran shirye-shiryen da suka shafi bayar da kiwon lafiya da fansho ga dattijan Amurka. Za a ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa kan tsaro da dala biliyan 715 zuwa dala biliyan 750. Wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce kasafin ya yi kira da a yanke wasu shirye-shiryen da ake ɗauka a matsayin ɓarnar kuɗi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gwagwarmaya a Rasha sun fara zanga-zanga kan wani sabon ƙuduri wanda masu adawa da shi ke cewa wani yunkuri ne na gwamnatin shugaban ƙasa Vladimir Putin na ƙarawa kanta iko akan yanar gizo da ƙayyade ta. Mutane da yawa sun yi gami a gabashin birnin Kharkiv a yau Lahadi domin zanga-zanga akan shirye wannan ƙuduri. Masu goyon bayan ƙudurin ko cewa suke an shirya ƙudurin ne domin tabbatar da cewa za a iya ci gaba da samun yanar gizo ko da kuwa an katse ta daga wajen kasar. Daga baya masu gwagwarmaya dai sun hada a babban titin Sakharov dake birnin Moscow domin yin wani gangamin. Haka kuma an shirye yin wata zanga-zanga a yammacin birnin Voronezh da sauran wasu birane a Rasha. Daga ƙarshe yau ranar Lahadi ta zo daidai da cika shekaru 60 tun yunkurin yankin Tibet na farko na neman ɓallewa daga ƙasar China. Yunkurin shine na tilastawa Dalai Lama shugaban addini na al'ummar Tibet yin gudun hijira zuwa India, har ya kafa wata gwamnatin 'yan Tibet masu gudun hijira, ya kuma ƙaddamar da kamfen ɗin 'yantar da Tibet daga mulkin ƙasar China. Wannan matakin ya janyo masa girmamawa daga ƙasashen duniya, ya kuma ba shi aƙidar zama shugaban da ke neman cimma burin mutanensa ba tare da tashin hankali ba. A shekarar 1989 ne ya samu lambar yabo ta Nobel Prize. Dalai Lama mai shekaru 83 da haihuwa ya ci gaba da zamansa a Dar es Salaam, ƙasar ta India.
Sarfiyu na Hashim Gumal ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu haka gwamnatin jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kafa dokar hana fita daga Maraice har zuwa karfe 6 na safe, yayin da ake ci gaba da bada sakamakon zaben gwamna a jihar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sakamakon zaman da dara a jalin gwafarar jihar Taraba, yanzu haka da gwamnatin jihar ta kuwa fitar da sanarwar gaggawa da ke dauke da sa hannun sakataren yada labaran gwamnan jihar Hassan Mijinyawa, inda aka kafa dokar hana fita a cikin jalingo tun da karfe 6 na Maraice zuwa 6 na safe. Ko da ke sanarwar bata ma bayyana dalilan kafa wannan doka hana fitan ba, to amma gwamnati ta buƙaci jama'a da su zama masu bin doka da oda kafin wannan sanarwar, sai da mako aka samu hatsaniya a anguwar da ke kusa da ofishin hukumar zabe inda ake bayyana sakamako. Yayin da wannan ke faruwa bangare guda, jami'an tsaron farin kaya ta DSS sun kai wani samame a gidan wani hadimin gwamnan jihar, inda ko suka samu makamai da kuma katunan zabe 340.
Kai babu, babu sanadin wani kayayyaki da wani ba wani sanadin da muke ba. A cikin gidan ne aka samu, a cikin gida aka samu, ba cikin daki na ba.
To wai ko taya aka kama waɗanda ake zargin? Nuhu Umar da ke ma cikin jami'an hukumar DSS shine ko ya fassara abin da muƙaddashin daraktan hukumar a jihar Taraba Tunji Bakare ya bayyana.
Yan uwanmu wanda su ma sun shafi security ne cewa akwai wani gida da aka aje makamai a ciki. To mun shirya ma'aikatanmu mun tafi gidan, mun binciki gidan gaba ɗaya, mun sami aduna da kwari da baka da PVC katin zaɓe na ainihin 346 da 46. A nan cikin jalingo ne mutane biyu muka samu a gidan, kuma suna hannun sai bincike ya kammala za mu san wani mataki za mu dauka.
Shi ma dai wannan jami'in hukumar zabe ta INEC ya ko tabbatar da katunan da aka kama da cewa na hukumar zabe ne.
Wannan katuna namu ne, kuma mu ne muka yi registration da shi. So yadda wannan ya shiga hannun mutum da gaskiya ban sani ba. Lokacin da su masu tsaro sun gama bincike su za su jawo mana zuwa office then za mu sanar.
Ya mako da zuwa lokacin da yake hada wannan rahoto, tuni fa ka sakamakon kananan hukumomin kusan 10 cikin 16, inda ko jami'ar PDP da ke mulki a jihar ke kan gaba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamna a jihar Kano, rundunar 'yan sandan jihar ta ce za ta gurfanar da kwamishinan ƙananan hukumomi da shugaban ƙaramin hukumar Nasarawa a gaban kuliya saboda kai farmaki a cibiyar tattara sakamakon zaɓe da ke Nasarawa a daren jiya. Sai dai rundunar ta tsame mataimakin gwamnan Kano Nasiru Yusuf Gauna a cikin waɗanda take zargi da kai farmakin. Ga kakakin 'yan sandan Kano DSP Haruna da wato Abdullahi kenan a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama Murtala Sura Garo da kuma shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa wato mai suna Lamin Sani, a wurin tattara sakamakon zabe na yankin karamar hukumar Nasarawa. Ana zargin su ne da kutse cikin cibiyar tattara sakamakon, inda suka yi yunkurin lalata takardun sakamakon zabe.
Amma hotuna da ke bayyana a wurin da lamarin ya faru an hasko fuskar shi mataimakin gwamna. Yaya aka yi kuka fitar da shi daga cikin waɗanda kuka zayyana a matsayin waɗanda kuka kama?
To shi ma dai yana wurin, amma daga bincike da muka yi na farko, shi ma da abin da ya faru yan sanda sun yi kokarin kubutar da shi ne, amma binciken mu na farko ya nuna cewa waɗannan mutum biyu da na fara lissafawa su ne suka aikata wannan aika-aika.
Kenan shi mataimakin gwamnan Kano bai da hannu a wancan yunkuri na kawo ya matsi a cibiyar tattara sakamakon zabe?
Kamar yadda na ce maka, bincike na farko ya nuna mana cewa shi dai bai aikata ba, amma ka sani fa bincike ake. Idan bincike nuna cewa yana da hannu, to shi ma kaga hukuma za ta yi abin da ya kamata.
Ya zuwa yanzu mataimakin gwamnan Kano yana ina, tunda abin da duniya ta kaddara shi ne yana hannunku?
A'a, baya hannun 'yan sanda. Waɗancan mutum biyu da na lissafa maka su ne a hannunmu, su ne wanda hukumar INEC wanda suke gun suka nuna mana su suka ce su ne suka aikata wannan abu. Shi kuma lokacin hayatsaniya da ta tashi a wurin, shi ma dalilin waɗanda suka kawo hari a wajen aka kubutar da shi daga wannan wuri, amma baya cikin waɗanda suka aikata wannan ta'adi.
Kenan hotunan da ake bazawa yana cikin motar ku tare da rakiyar a jami'anku, bayan nufin sun kama shi ba kenan?
A wannan ba kamu bane shi. Shi abin da aka masa shine an kubutar da shi. A hatsaniya tana faruwa a wurin, to ka san dole waɗanda aka san su manyan mutane ne a wurin, kuma an ga suna cikin wani hali ba masu kade ba, za ka ga ai ba shi kade aka dauka ba, akwai sauran motoci da ta dauki wasu masu raunuka a wuri.
To waɗannan mutane yanzu guda biyu da kuke tuhumar su suna ina?
Suna nan sashen bincike wato CID da ke nan babbar hedikwatar 'yan sanda da ke Bonfai, kuma yanzu haka an fara bincike a kansu a san yaya aka yi suka shigo, taya suka shiga wannan guri, kuma me yasa suka je suka aikata wannan aika-aika.
To tunda kun fara watakila bincikar su, watakila sun fara amsa tambayoyin jami'anku, me suka bayyana muku?
Kamar dai yadda na gaya maka, yanzu an fara bincike a kansu, kuma za a ci gaba da bincike, kuma idan abin da bincike ya nuna za mu kokari mu sanar da jama'a.
Akwai bayanan da ke cewa za ku gurfanar da su a gaban shari'a, haka ne?
Haka ne mana, in an kama mutum da laifi za a gurfanar da shi a gaban shari'a, shi yasa na gaya maka cewa muna yin bincike.
Kun gano cewa shi mataimakin gwamna bai da hannu? Idan ya zama cewa yana da hannu daga bisani bisa binciken da kuka samu, kenan za ku gurfanar da su tare?
Idan ana cikin tafiya a cikin bincike aka fuskanci cewa ko kuma ta wani hannun ko wani bangare ya nuna cewa shi ma da sa hannun shi a ciki, ai ita doka ba ta bar kowa ba.
Kina za a gurfanar da shi a gaban shari'a?
Tabbas, in har an kama hannunsa a ciki.
Zuwa yaushe ne za a ga za ku kammala binciken farko din nan, kuma iya ba ku damar gurfanar da su a gaban shari'a?
To ka san shi aikin dan sanda yadda yake, in ka fara bincike baka san yaushe za ka kammala shi ba, amma ina mai tabbatar maka da cewa cikin takaitaccen lokaci da yardar Allah za a kammala wannan bincike, kuma waɗanda aka kama da hannu ko da laifi za a gurfanar da su a gaban shari'a.
To akwai zancen beli ne kafin a kai ga kotu gurfanarwa?
Zancen beli? Ai wannan laifi ne, kuma in an tabbatar da shi kawai za a kai mutum ne gaban shari'a.
Kenan za su ci gaba da zama a hannunku har sai lokacin da kuka kammala bincike, sannan ku kai su gaban shari'a?
A'a, to ai ita ka san bincike da take, ba wai za ka zo ka ajiye mutum ya yi ta zama a gunka sai ka kammala bincike ba, akwai yadda ake yi.
To madalla, wato hiran kakake 'yan sanda a jihar Kano DSP Haruna Abdullahi kenan da wakilin Mamu Ibrahim Kwali. Waɗannan shirye-shirye da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 44 na rana a nan Washington. Lokaci ya kai da za ku kira ku bayyana muna ra'ayi akan yadda aka gudanar da zaɓukan gwamna, wato na gwamnoni da na 'yan majalisu jiha a inda kuke. Lambar mu ita ce 2025655. Sai a ƙara alaman wato ƙari kenan kafin a jiro lambobin, amma kafin mu buɗe layinmu sai a shakata da wannan waƙar.
Da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu warahmatullah.
Amma wa alaikum salam.
Kadija tare da Muhammadu Suhadi mai leda a saminarsa. Na je Kaduna cikin Najeriya.
To Malam Muhammadu, duniya na sarinka. To muna da kira, muna da kira daga Sokoto. Wani ne a Sokoto? Wani ne a Sokoto Malam? To ina jin Malam na Sokoto da alamar layinka da akwai matsala. Bari mu je wato Zamfara. Wani ne a Zamfara?
Kana magana da Hamza Salisu Kaurani.
To Hamza, ana sarinka.
Ya yau ya aiki?
Alhamdulillah.
Don malam na. To ina dai taya malam na su ɗan Rufa'i, gwamnan jihar Kaduna ne.
Ya aka yi, ya kaga zaɓen da aka yi na gwamna a inda kake tun da ka ce kana Zamfara? Ya zaɓen ya tafi?
To an kare zaɓe a nan ne. An kuma sanar da ɗanta, an sanar da jam'iyyar APC ne ta ci zaɓe.
To mun gode kwarai da gaske. A
wane ne dan takarar tu?
To ina jin wancan na Sokoto din ne, yanzu ne zamu dauki na Zamfara. Wane ne daga Zamfara? Assalamu alaikum. To da alamar muna samu dan tangarda da layukan mu, don haka sai dan muna afuwa. Bauchi, muna da kira daga Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Kuka ji magana jari na daga Bauchi, Najeriya.
To bismillah, duniya na saurinka.
To alhamdulillah, yanzu ba da nake da ya kasu da nake saurara. Na mu na jihar Bauchi, a cikin yadda Allahu yake so ga zakon Allah. Kuma na kira ni asalin jihar Bauchi dan Allah ta kiya ce wadda ka. Ka tabbatar an fita mana da gaskiya abin da muka zaɓa shi aka ba.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je
jar. Ina sani nake son yi magana.
To da malam daga idan kake kira?
Daga Katsina.
Katsina, idan sunan malamin?
Salisu Hassan.
To malam Salisu, duniya na sarinka.
To ke na so yana cike da matsala kwarai da gaske.
Amin summa amin amin. To bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Baba ku mai kari, barka da lafiya.
Yawwa.
Sunana Murtala, ina shirin ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sarinka.
To a gaskiya mu alhamdulillah, saboda Kaduna ta kafa tarihi da wani irin siyasa wadda duk 'yan siyasar Kaduna gaskiya tun daga 99 ba su taɓa yin shi ba. Kuma aka ya karo mana jawon haɗin kai a cikin garin Kaduna gaba ɗaya. Kuma Allah ya sa da muna gayyatar ku da su Julie Gracious da Maryam Dauda ku taimaka ku zo mana rantsar da gwamnatinmu da shugaban kasa da fata za ku tashi lafiya.
To mun gode kurai da gaske, bari mu kada zuwa Yobe. Wani ne a Yobe?
Gene daga yadin Buni.
To muna saurin ka.
Mun yi zaɓe na biya da cikin kwanciyar hankali yanda zaɓe ta ci haka ne fatan mun zaɓe abin da muke so.
To mun gode.
Muna taya mai girma gwamna murna Allah ya rike lafiya kamar yadda ya tafi da jinjiya lafiya Allah ya rike wa jihar Yobe.
Amin suma.
Yanda muka fita na fatan mu.
To amin suma. Amin. Bari mu je jihar Bauchi. Wani ne a Bauchi?
Kana tare da wani mai shinkafa kasuwar Winti.
To bismillah.
Ni ina dan korafi ne a game da zaɓen mu na Bauchi. Saboda mun yi zaɓe tsakani da Allah, amma kuma ana shirin cewa wai akwai local government da ba a samu an yi zaɓe ba, kwanye rikici ne. To da Allah muna roƙon a ba mu sakamako na gaskiya, saboda mu a ba mu abin da muka zaɓa.
To mun gode da fatan mahukunta sun saurare ka. Bari mu je jihar Taraba. Wani ne a Taraba?
Sabi Usman Makurna ne ke magana.
To Malam Sabi, duniya na saurin ka.
Barkanmu da warhaka.
Yawwa.
Dangane da zaɓen jihar Taraba nake so na ɗan yi magana. Ina so na kira ga hukumar zaɓe ta jihar Taraba, wato INEC, da ta yi ƙoƙari wajen tsare gaskiya ta fitar da wanda ya ci tun kafin lokaci ya tsire. Kana ina kira da sauran al'umma da su kai zuciya nesa a tsaya a yi abin da ya kamata. Ya kamata a rinƙa yin hayaniya bayan an faɗi sakamakon zaɓe ba. Na gode.
To mun gode kwarai da gaske Malam Sabiu. Bari mu je mu sake zuwa jihar Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Sulemana Abdullahi mai agogo.
To Malam Sulemana, bismillah.
Muna murna ne da cin zaben Nasiru ƴar Rufa'i. Muna fatan kuma Allah ya sa haka, shi ne alkhairi a gare mu. Allah kuma ya taya shi riko.
Amin. Mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka da ka bayar, da fatan wato sauran kuma za su kira su ma samu su ba da ra'ayin. Bari mu je jihar Gombe. Wani ne a Gombe?
A Gombe kai zai kan tare da magaji wadda ya daga tun Akko Gombe cikin Najeriya.
To bismillah magaji.
To ni dai na muku fatan aljanna Buhari, fatan aljanna zaɓe lafiya a tsari lafiya. Na gode.
To mun ji mun gode kwarai da gaske. Mun gode magaji daga Gombe. Don haka
Gombe daga Tumo zuwa daga Tumo don ban sa abun da ake ban lankar shi yasa ina saba da kama ku kawai.
To mun gode kwarai da gaske da ka ba da ra'ayinka.
Yawwa daga.
To ina jin iya abin da zamu iya dauka kenan, sai kuma anjima. Mun gode. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku
labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa wani sabon shirin labaran wasanni. Tun fara da hatsarin jirgin saman nan na kasar Ethiopia da ya faru a jiya Lahadi, inda muka ji cewa ashe tsohon babban sakataren kungiyar kwallon kafa na kasar Kenya Hussaini Swale yana ɗaya daga cikin mutanen nan 157 da Allah ya sa nan ne ajalinsu zai zo, bayan da jirgin ya faɗo jin kaɗan bayan da ya ciro daga birnin Addis Ababa Ethiopia din zai tafi Nairobi Kenya. Wasu kafofi na hukumar kwallon kafa ta Kenya sun ce shi Swale yana kan hanyar sanya ta dawowa gida daga Misra, inda ya je wakilci ko kuma ya zama commissioner na wasan da aka yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Ismailiya ta Misra din da kuma TIP Mazambe ta kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda aka kammala shirin Juma'a a can birnin Alkahira. To yanzu dai shi kamfanin jiragen saman Ethiopian ya tabbatar da cewa mutanen nan 157 da suka mutu sun fito daga akalla kasashe 33 na duniya ne, ciki har da 'yan Najeriya guda biyu, wato ambasada Abiodun Bashua da kuma Professor Pius Adesanmi. Har yanzu ba a san abin da ya je wannan hatsarin ba. To kafofin watsa labarai na kasar Spain sun ba da wani labari mai ban mamaki a yau na cewa wai Zinedine Zidane zai dawo a matsayin kocin Real Madrid, kungiyar da ya taba shugabanta ta ko kuma ya taba jagorancinta, wanda wannan kuduri ne da aka cin mashi a yau Litinin nan bayan da aka tabbatar da cewa an kori shi kocin da yake a kai yanzu, wato Santiago Solari. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentino Perez shine aka ce ya bada labarin cewa ya hadu da hukumar gudanarwa ta kungiyar din, inda suka yanke shawarar cewa za su kori shi Zidane din kuma su mai gurbin sa da shi Zidane, wanda ya bar wurin kamar watanni 9 da suka wuce lokacin da ya murabus. Da yake mun dauko magana su Real Madrid, ya kamata mu ga muku cewa za a zo a ci gaba da wasannin gasar cin kofin Turai ta UEFA a cikin wannan mako din, wacce dangane da ita ne Cristiano Ronaldo ya ce ya tabbata Juventus za ta dawo ta rama cin mutuncin na ci biyu da babu da ta sha a hannun Atletico Madrid a wasan da suka yi na zagaye na biyu na cin kofin zakarun Turai. To dangane da wannan wasan ne na Champions League na UEFA din nan, har ila yau mun san cewa goben Allah ya kama Juventus din za ta kara da Atletico Madrid domin ta rama wannan ci biyu da babu da aka yi mata a watan da ya gabata. Sannan Allah ya kama Jibril Larba kuma Barcelona ta zo ta kara da Lyon, su kuma Liverpool su rokanci Bayern Munich. To bari mu kare da wani kalami bai mun mamaki da ya fito daga bakin kocin Najeriya, wato Gennaro Rohoff, wanda ya ce shi ya tabbata da ƙyar Najeriya za ta iya cin kofin kalubalen ka na Afirka, wato Cup of Nations na wannan shekarar da za a yi a ƙasar Masara. Amma ya ce bai yiwuwa ne Najeriya ta samu ta kai akalla wasan kusa da na ƙarshe, wato semi final. Ita dai Najeriya wacce sau uku tana ci wannan kofi din, ta dawo yanzu a bana ta shiga wannan wasan wanda sau biyu ta kasa zuwa shi a shekarar 2015 da kuma 2017. Shi dai wannan kocin na Najeriya ne yanzu ya taba zama kocin kasashen gaban da Niger ya ce baya so cusa mutane ra'ayin zaton cewa wai Najeriya za ta ci wannan kofin. Shi yana ganin daga abin da ya gani ya sani kuma da ƙyar Najeriya ya kamata ma ta yaba wa kanta idan ta samu ta kai wasan kuda da na ƙarshe. Jama'a, labaran wasanni yau kenan daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
Litinin fara shugaban kasar Algeria ta ce da ɗan shugaba Abdulaziz Bouteflika ba zai sake tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na biyar ba, duk wani takardun da ya miƙa na neman yin hakan a makon da ya gabata. Haka kuma fadar shugaban kasar ta sanar da cewa zaben da aka shirya ranar 18 ga watan Afrilu shi ma an soke shi. Bouteflika mai shekaru 82 ya koma kasar Algeria na ran Lahadi, wato jiya Lahadi, bayan da ya shafi makonni uku a Geneva. Ana samun abin da ofishinsa ya kira ana duba lafiyarsa, amma yawancin mutanen na ta jita-jita ta cewa shugaban da aka dade ba a ganshi ba tun a bayyana jama'a tun lokacin da ya samu bugun zuciya a shekarar 2013. Shugaban da ya koma kasar ne cikin mako uku da ake gudanar da zanga-zangar rashin amince masa ya sake tsayawa takara a karo na biyar. A nan Amurka kuma fadar White House ta ce ta bayyana, wato ta bayyana kasafin kuɗin ta na shekarar 2020 da ya kunshi dala trillion 4.7, kasafin da ke kunshe da bukatar shugaba Trump ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, da kuɗin ta ya kai dala biliyan 8.6 domin daƙile kurarar bakin haure da ke shiga Amurka ta barauniyar hanya. Bukatar da Trump ya yi ta neman kuɗin gina bangon za ta haifar da wani sabon fada ga 'yan majalisu a cikin makonni masu zuwa cikin shekaru uku da gwamnatin Trump ke mulki a ƙasar Amurkan. 'Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke adawa da shirin sun sha alwashin hawa kujerar naki kan kuɗin. Kasafin kuɗin da Trump ya miƙa ya yi kira da a ƙara kuɗin da ake bai wa ma'aikatar Pentagon da kashi 5 cikin 100, a kuma yanke wani kashi 5 cikin 100 na kuɗaɗen da Pentagon take amfani da su ba tare da wato ba na aikin soja ba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo shirinmu na yau, wato muka kawo ƙarshe. Yanzu a madadin abokan aikinmu gabaki ɗaya nan sashen Hausa na muryar Amurka, da kuma Sarfilu wanda ya taya ni gabatar da wannan shiri, da kuma wato Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni a wannan shirin da muka kawo muku, da injiniyan mu ta wannan dare wato Malama Nashwan kenan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, nake cewa Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin, salamu alaikum.